sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba 3 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta zabo Malam Dallaji Sadusi Mai Yamba a matsayin sabon sarkin Tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasu a kwanakin baya. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun yi kira ga kotun tsarin mulkin ƙasa da ta gudanar da adalci a shari'a da take yi akan zaɓen zagaye na biyu na ƙasar. Wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a jamhuriyar Nijar kuma sun yi kira ga gwamnati da kuma kamfanonin sadarwa da su ɗauke wa jama'a nauyin biyan kuɗin data na adadin lokacin da suka kwashe babu intanet a ƙasar. Bayan haka, kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Masana kimiyya suna gargaɗin cewa wani nau'in coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus. Nau'in da ake kira P1 ya yaɗu zuwa sama da ƙasashe 20 tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamba bara a yankin Amazonia na birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da masana kimiyya a ƙasashen Birtaniya da Brazil suka yi ya ce bambancin yaɗuwar nau'in ya ninka sau 1.4 zuwa 2.4 fiye da nau'in asalin coronavirus. Birnin Manaus ya fara samun cutar COVID-19 a cikin watan Afrilu da Mayu na shekarar ta gabata. A cewar masu binciken, kafin watan Oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na masu murmurewa daga cutukan coronavirus ya kamata su samu wasu kwayoyi da za su ba su kariya daga kwayar cutar. Harin ruka na baya-bayan da aka kai kan wani sansanin soja da ke dauke da sojojin Amurka da na ƙawance a Iraki ya zama ajalin wani farar hula ɗan kwangila. Jami'an tsaron Amurka sun ce an harba kimanin rokoki 10 a sansanin jirgin sama na Al-Assad da safiyar yau Laraba, abin da ya haifar da tsarin kariya na roka ya fara aiki. Babu wani sojan Amurka da ya ji rauni, amma jami'ai sun ce sakamakon harba rokar ɗan kwangilar ba Amurka ya kamu da ciwon zuciya kuma ya mutu. Wani jirgin saman ƙasar Sudan ta Kudu ya yi hatsari bayan tashinsa da yammacin jiya Talata a Sudan ta Kudu, inda dukkan mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu a cewar kafafen yaɗa labarai. Rahotannin farko sun nuna jirgin da ke ɗauke da fasinjoji 8 da ma'aikatansa 2 ya rikito ne bayan barin ƙauyen Feri. Jirgin ya nufi filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba, inda wani jami'in jirgin saman da ke wurin ya tabbatar da aukuwar hatsarin. Ana binciken ainihin abin da ya haddasa hadarin. Kamfanin jiragen saman na South Stream, wanda yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin jiragen saman Sudan ta Kudu, ya sake fuskantar wani hatsarin jirgin sama a shekarar 2017 lokacin da ɗaya daga cikin jiragensa ya kama da wuta ya yi hatsari lokacin sauka a filin jirgin saman Wau da ke kudancin Sudan lokacin ya taho daga Juba. Mutane da dama sun jikkata a wancan hatsarin, amma ba wanda ya mutu. A karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden na ɗaukar matakin ladabtarwa kan ƙasar Rasha. An sanya takunkumi ne jiya Talata kan wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha, amma ba shugaban ƙasar ba, Vladimir Putin, kan abin da gwamnatin Biden ta ce rawar da suka taka a yunkurin kisan madugun 'yan adawar siyasa a Rasha, Alexei Navalny. Takunkumin, wanda wasu masana ke ganin jekanayika ne kawai, ana kan tsara shi ne da haɗin gwiwar tarayyar Turai, wanda tuna ma ta ɗau mataki kan wasu jami'an Rasha da ke da hannu a batun na Navalny. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya yi gargaɗin cewa Moscow za ta maida martani, kuma a yau Laraba wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ta ce za a maida martani ne bisa ka'idar martani, amma ba lallai bane ya zama kamanceceniya ba. Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce akalla mutane 2 da aka kashe a garin Mandalay, gari na 2 mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum 1 a babban birnin Yangon. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane 2 a Mandalay, yayin da aka kashe mutane 4 a yankin Sageng. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron, inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar, kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna, kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a Majalisar Dinkin Duniya, wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓo su yi kubi, in ji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Durajic ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarinsu. Ya ce an karɓi wasiƙa ranar Litinin daga Kimo Tun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shi ne wakilin ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya. An kuma samu wasiƙa ta biyu ranar Talata daga ma'aikatar harkokin wajen Myanmar. Tana sanar da Sakatare General cewa an naɗa Mr. Timon Neng, mataimakin jakadan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan Fabrairu.
To gaida Sarfilu Hashim Guman da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya zaɓi sabon sarkin ƙasar Tangale wanda zai maye gurbin wanda ya rasu a kwanakin baya. Kwamishinan ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya na jihar Honorable da Suki Jalo Waziri shi ne ya mika takardar tabbatar da zaɓen sabon sarkin mai suna Malam Ɗanladi Sanusi Mai Yamba. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A hira da kwamishinan ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya na jihar Gombe, Honorable da Suki Jalo Waziri ya ce sun mika takardar zaɓen sabon sarkin ƙasar Tangale kamar yadda doka ta tanadar. Wasu 'yan kasar Tangale domin jin ra'ayinsu kan sabon sarkin masarautar Tangalen.
Muhammad Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. A yayin da Kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa domin jin yadda za ta kaya game da sakamakon zaben zagaye na biyu na shugaban kasa a jamhuriyar Nijar da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu. Wasu kungiyoyin fararen hula a gargashin Inuwar Gungun Opele sun shawarci alƙalan kotun da su natsu kuma su tabbatar da adalci a hukuncin da za su yanke game da wannan fafatawa da ke ci gaba da haddasa cece-kuce tsakanin magoya bayan Bazoum da na Mamman Usman. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Robert Emin en doute sérieux quant à la véracité des résultats.
Shugaban cibiyar tattara bayanan OPEL Michael Zodi kenan lokacin gabatar da sanarwar da gungun kungiyoyin ya fitar a dangane da yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana. Suna masu cewa jami'an da suka aika runhunan zabe domin zuba ido sun gano wasu tarin kurakurai waɗanda a bayyane ka iya shafar sahihancin alƙalman da aka bayar a hukunce. Saboda haka suka yi kiran kotun tsarin mulkin ƙasa ta cire dukkan wani son rai wajen fayyace abubuwan da ta fahimta game da wannan zabe. Muhammadu Ciroma Aisami na daga cikin shika-shikan OPEL.
Kotun tsarin mulki muka ce su tsaya su yi aikin su fi sabilillahi tsakani da Allah yanda ya kamata. Kar su dibi wani abu, su dibi doka su yi aikin su tsakanin su da Allah. Dukkan wuraren da suka kurakurai in masu gyaruwa ne a gyara su, in wanda ake iya sakewa ne a sake, in wanda za a jiwa da shi ne a jiwa da shi. Kenan su sako sakamakon su yanda ya kamata tsakanin da Allah. Akwai dokoki wanda suka ce ga yanda ake kaza ga yanda ake aza. Na tabbatar muku da cewa aka bi wannan dokokin ba a samu matsala. Mutum sakamakon da ya samu tsakani da Allah a bashi sakamakon shi, abinda bai samu ba ka a bashi.
Waɗannan kungiyoyi sun shawarci hukumar zabe ta Seni ta dauki matakin hukunta mutanen da aka kama da yunkurin bata ayyukan gudanar da babban zaben da ya gabata ta yadda abin zai zama darasi a nan gaba.
Hukumar zabe ita da kanta ta hido takarda ko ta ce ta lura akwai takardu na zabe wanda aka yi na jabu aka sa cikin runhunan zabe. Ta lura akwai takardu wanda aka yi na jabu wanda deja an yi zabe bisan su aka sa cikin runhunan zabe. To ya tayar da su mun yi bincike mu ji wanda aka ce an kama shi an kai shi gaban alkali ba saboda yayi wannan laihin nan takardun zabe na jabu. A hukumce ba mu ji wanda aka ce an kama.
Gungun OPEL ya kuduri aniyar shirya wani babban taro domin nazarin hanyoyin da za su ba da damar magance matsalolin da aka yi fama da su a yayin zaɓuɓɓukan da suka gabata. Sabili kenan suka buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsarin zaɓe wajen tantauna wannan batu na neman ƙarfafa demokuraɗiyya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, har yau dai a jamhuriyar Nijar. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na kare masu sayan kayayyakin masarufi a Nijar sun gargaɗi kamfanonin sadarwa na wayoyi kana suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da kar a zare wa mutane kuɗi ko data da suke amfani da shi saboda ba laifinsu ba ne aka rashi yanar gizo a ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A daidai lokacin da ake ci gaba da huskantar yankewar yanar gizo a jamhuriyar Nijar biyo bayan zanga-zangogin da suka wakana a babban birnin Yamai don yin fatali da sakamakon zabe na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, yan Nijar da dama ne suka soma kira ga gwamnati domin ta san cewa nauyin yara ta akanta na biyan kamfanonin wayoyi diya yayin da ba su da ko alama damar yanke internet wa jama'a ko da lokacin da suka sayi internet din ya zo karshe a cikin wannan lokaci da gwamnati ta sa aka dace yanar gizo. Abdullahi Kadu shine shugaba na kasa na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta yanci da walwala.
Wannan harko da kasan kamfuna masu aiki yanzu ka tokan ci gaban da aka yi duniya ba da za a yi mutane su ji dadi in an soke internet. Kaga wannan bangare kenan haka nan. Bangare na biyu kuma tashe-tashe hankulan ga da aka yi. Kaga da shine matasan nan suka yi fani domin su bata garin Yamai su kawo hari su kalalata. Gidan kaga abu ne wanda gashi dai babu yadda za a yi ba a rike shi ba. Amma mu bamu goyi bayan a ce su wannan kamfuna masu aiki da sallulunan mutane su cire musu kudi in ba su yi aiki ba. Saboda in ana da shaida ya kamata a lokacin da duk wannan tarzoma ta kare kasa ta sake koma lahiya. Kenan mutane sai su tattara wannan shaidodi sai su sa kara duka wannan kamfuna duka zalunce su domin a biya su kudin da aka yi saboda gwamnati ita ce ta tarihi. Amma wani fidiya za su nema su su nemi gudiya su gwamnati.
Kama jama'ar kasar da dama ne ke ci gaba da nuna bacin rayukansu game da wannan halin da ake ciki.
Sunana Idrisa. Babban matsala kamar yanzu wadda ta kasance sai ya zo ba kai aiki ba kuma suna jaye ma kuɗi. Wanda adda mega kin sun jaye mishi kudi in ma mega kasa ko da connection din naka na kashe kuma suna ja mu kudi kago wannan wani abu ne wanda ya kamata kuma a duba ma al'umma
na Muhammadu Imam Muhammadu Rufai ko da kana iya sa credit ba kai aiki da WhatsApp ba sai a cire ma a jaye ma credit gaskiya ba mu ji dadin haka nan ba ko ba gaskiya ba ya kamata ai ni kenan a bari kenan har in rezon ya dawo in ka fara aiki da WhatsApp din in ya so da an cire maka kudi ba ka damuwa da wannan
ya kamata a ce duk sadda an ka taima hanya ta sadarwa dangance da kira ko connection duk abin da mutum ya san bai yi ba dangace da kira ko connection to bai kamata a ce an taba kudin shi ba ya kamata a ce duk sadda kai kira ko kuma kai ka kuma bisa harkar ta connection to duk abin da ka san kai to dole ne a cire saboda su ma aiki suke bisa ga harkar kasuwancin su
wannan lamarin na dace yanar gizo ya sa masu amfani da ita don karatu sana'o'i ko aiki jikin su yayi sanyi kuma sun fada rayuwar duhu ta can shekarun baya da rashin samun labarun halin da duniya take ciki kuma dukkan kokarin mu na samun kamfanonin wayar ya ci tura domin wakilan kamfanonin da nayi magana da su sun ce min a kaidar aikin su ba su magana sai lokacin haka ya kama bayan gwamnati ta fayyace musu matakin da za ta dauka akan wannan zance Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman da ya shirya mana
Haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan abinci da dabbobi Amalgamated Union of Foodstuff and Cattle Dealers of Nigeria a turance sun fara yajin aikin sai baba ta gani a ranar Alhamis da ta gabata akan haka nutuntubi wasu daga jihohin kudu maso yammacin Nigeria domin jin ko yajin aikin na hana shigowa da kayan abinci a yankin yayi tasiri
Kunana Basiru Kwando Gari mazauna Atoyi to gaskiya tsakani ga Allah Malam Hassan a mutanen da suka karya mana doka babu kamar yan gwari yan gwari masu tuma amma masu wake sun ba da hadin kai da masu dabbobi duk sun ba da hadin kai musamman da yan afta dan yan albasa ma kansu ma babu wanda ma aika aka so da guda a wannan satin sai shi tsallakin wake da albasa da shanu amma tsallakin tumaturi da shinkafa gaskiya babu wani magana tasiri da wannan yadda ake yi anan ba
wato an kawo tumatur kenan da shinkafa a lokacin da ake tsanani ko kuma ake cikin yajin aikin
wallahi tallahi sun kawo sosai a yanzu maganar da ake cikin yanzu ma in kana da 2000 ma baka dinka dauki kwandon tumatur
farashin tumatur da shinkafa bai tashi ba kenan
gaskiya ba wani tashi ba gaskiya inda kowane lokaci gaba baka same shi
sunana Muhammad Falalu Ahmed Bangar State yana wata community on the state
yaya yajin aikin nan na hana shigowa da kayan abinci da dabbobi yaya aka yi wannan yajin aikin a nan jihar Ondo
to yajin aikin da aka yi ya so matasiri sosai saboda abin har ya kai ga gaskiya abubuwa sun an fara sun matsadar rayuwa a game da haka
kamar dami ya yi tsada kayan abinci ne ko dabbobi
kayan abinci ya yi tsada da irin da yake tunani don kafin a fara yajin aiki yana sayar da roban wake a naira 350 amma sai da wake
kace sai da roban wake ta kai nawa
sai da roban wake kai naira 800 a nan Ondo State
to a can da nawa aka sayar da ita
ana ce da ita 350
to ya su dabbobi fa
dabbobi sun yi tsada dabbobin duk dabbar da ake sayar da ita kimanin naira 150 ta kai 450 zuwa 500
kamar shanu kenan go
shanu
to me zaka ce game da awakai haka da tumaki da raguna
to a ƙarshe abin takeici mutanen mu suka fara biyo wasu hanyoyi suna kawo kayayyakin abin ya fara tasiri amma kayan wannan abin da suka yi yasa kuma abin ya sake koma ƙasa dan yanzu kaman ma ba a yajin aiki tsakanin da Allah amma lokacin da abin yayi tasiri mun samu mutane har sun fa ɗan jaridu sun fara zuwa wuraren mu suna bincike me ke faruwa abubuwa sun yi tsada an daina kawo kayayyakin abinci da sauran dabbobi so daga baya kuma mutane suka dinga biyo hanyoyi na bakiya suna kawo mutane kaya kuma abin ya sake koma ƙasa
sunana Ali Muhammad to ni mazauni Ogun State ne nan Abeokuta
yaya yajin aikin hana shigowa da kayan abinci da dabbobi ya tafi a nan jihar Ogun
gaskiya jihar Ogun gari da ƙauyukan ta ba inda abun bai yi tasiri yadda mai mutane ba dan karan kaina na je sayan tumatur ina jin da tumatur da albasa da aka ban in ta ci zan yi dukkanin su 200 zan iya sanya su in ta dan yanzu akwai wani shagon wata mata da ke sayar da albasa buguna ake sauki mata da yawa to amma yanzu wanda take a wajen ta ko kwando biyu ba za ta yi ba kamar yadda na turo ma hoton ta da yari da take kula da gurin
to ya farashin ya tashi gurin zabi sosai
ai ran kai dade wuce na gurin zabi har na gurin maiki ma ya kai saboda yanzu tumatir na naira 2000 baya imaniya ko a gidanka dai matakar kana magidanci wanda yake da ƴaƴa biyu tumatir naira 2000 baya imaniya
to dabbobi kamar shanu da tumaki da awaki yaya farashin su yake anan a Bekuta a halin yanzu
to shi na ayya ma kazanta dan sai ma ka gan su ma sannan za kai tunanin ko akwai farashi ba sai akwai su ma za ka san ko farashi ko akwai ba ma su kwata kwata a kasuwa ba inda zaka ci na ga an sa wata dabba bale ma har ka san ko farashi zai yi ba ma dabbobin nama ko ma yanzu dai ta dace abin da sai dai addu'a dan akwai wani kauye ma da suka je da suna neman nama sai da suka ji har kamfanin Dangote neman naman da za su sa su ne a sana'a amma kuma ina jin duk ba su samu ba
wato yajin aikin dai ya samu karbuwa kenan
gaskiya yajin aikin nan ya samu karbuwa sosai ma har yadda mutum bai tunani don wanda yake arewa ma bai sanin ya karbu tunda ji yake kawai labari bai gani a idan sa ba
jagoran zan saba lafi tudan aya
to yajin aiki ya tafi a nan LFN ta jihar Osun
yajin aiki kuma ya fara tasiri gaskiya wallahi wajen ya fara tasiri
ba samu dabbobi ne ko kuma kayan abinci
dabbobi ba kayan abinci kuma irin su albasa da tumatur ya ita da
ya kamar shinkafa da wake
to shinkafa ya da babu amma wannan ta gwamnati nan da yake akwai ta
to wake fa
wake babu
to irin kamar kuli-kuli da bino da sauran su fa
kuli-kuli akwai noma masu yin kuli-kuli akwai kuna masu kuli-kuli amma dai wannan abincin arewa kan babu
to kamar yaya farashin su yake
farashi ya tashi wallahi ya tashi gwamnati kafin gaskiya ya lunka tumatur da ake saye na naira 100 a yanzu sai ka san 200 ko 250
to kamar akwai a hada raguna ya su ma dai farashin ya tashi da shanu
ya tashi da motan ma motan ma sai yanka ma fara yugo sai yanka ma saboda abin ya tsada ba shanu
Allah nahin babu dabbobin cikin kasuwa san
ba dabbobi na kwarai
to an daina kawo su daga arewa kenan
an daina kawo
to jama'a kuma musamman na arewa sun amince da yajin aikin kenan
mungoi ba 100% ba in ci make nima ba mungoi ba 100% Allah shi musu albarka
to madalla
da dadi Allah muna goyen ba su 100% wallahi
to madalla Jafaru nagode
nagode
to rana Allah ya wuce dan mayabo iya man na shukurayen salam ma to make
to ya aka tafi yar da yajin aiki a nan kasuwar ta kayan gwari ta Mato 12 a nan Lagos
to kasuwar ta Mato kasuwa ce kamar ta duniya kayan mai ka zo ko wani bangare har wa jama'a duk ta kamar kaga kayan ta tumatur da tasai na zuwa ta lalo kamar ta mata ka shi daga waje ana kawo shi ta bangaren kamar ta bangaren Ghana duk ana kawo ta Mato a Mato da albarka kamar munan doya ta kai fito ta kwata don bini ana kawo ta a nan Mato wai don aiki duka wani kuma yaji aikin nan gaskiya da za a yi su dan mu dai ba zanna da mu mun san cewa eh za a yi shi domin Allah za ku ga mun sani ba inda mun sani kaga mun goyi bayan mu da mu yi taka da aloda ko gaskiya mu yanzu dai muna kasuwa tun da aka fara gaskiya ana kasuwa
to tunar da aka fara a ranar Alhamis ku ba ku yajin aiki ba a nan Lagos kenan
a Lagos dai ba zai kasuwa ko guda ba don ba mu san da shi kuma ya zama da wannan Lagos na magana yajin aiki ba
kuma ana kawo kayayyaki kamar tumatur, tattasai, albasa duk ana shigo da su kullum.
Akan shigo da su amma sun karanta saboda sun tsare a jeba ba hautuwa da kaya. Kaga wannan shi kamar tumatur, tattasai da sauran albasa ga wannan asara ce ta masu gona wanda sun kawo kaga in ya kushi wata ja kwana guda ya zama ruwa.
Ku a nan kasuwar Mato 12 ba ku hana a sauke albasa, tumatur da tattasai ba ko?
A to mu ya zamu hana ba zamu hana ba. Ba zamu hana ba. Don da mutum ya kawo abin shi kaga hana
to yaya batun kamar a ce dabbobi irin su shanu tumakai da awaki su ma ana kawo a nan Lagos
an samu karancin su amma akwai su amma an samu karancin su wacce wacce aka yi na hanya ba wutuwa da su dole a samu karancin su kaga an samu karancin wadansu
to yaya batun farashin dabbobi da kuma kayan gwarin a nan Lagos
a kayan gwarin wato kaya tashi ya haura ya sama gaskiya
su ma dabbobi farashin su ya tashi
su ma haka ne tunda dai sun rage ba kamar da ba inda yawanci ya zo ke banda na aka tsari na aka tare motocin
Alhaji Haro guntun gida tun da kace a game da tasiri ko rashin tasiri ya wannan yajin aiki
to bangaren masu awaki da masu shanu ya tasiri amma bangaren masu gwari bai tasiri ba saboda su ba su bar kawowa ba to tunda ba su bar kawowa ba ya za a yi abu shi tasiri
to su masu awaki sun bar kawowa da su da masu shanu
gaba ɗaya mun buga muhala ke kowa kai ya taso kuma ya tasiri sosai duk dabba da aka sai su 10,000 ta kai 25,000 don babu tama
kamar akuya kenan
akuya saniya duk ta 150 ta kai 200 saniya akwai ta 1015 ta kai 25,000 tunda babu ta ma amma masu ataba su ba mu hadin ka ba kungiyar gwari suna kawo sosai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida na Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice koyar da Accra House of Hope wasa. Samuel Boedu ya nace kan cewar ashiri yake gabatar da aiki tsakaninsa da Allah yayin da zai soma kama aiki da phobia. Boedu dai yayi wani alkawari ne yayin da an yi kaddamar da shi a ranar Litini, inda ya kulle yarjejeniyar shekara 3.5. Ina son yi amfani da wannan dama in gode wa shugaba na hukumar Directorate na House of Oak da ya bani wannan dama in bayar da gudunmuwa na a cikin wannan iyali, in ji shi. Tsohon mai tsaron gidan Black Stars Daniel Aje ya kammala kudayautar yarjejeniya na gajeren lokaci da wani babban clubin din kasar Ethiopia, Walaita Jidicha SC. Dan wasan mai shekaru 31 ya rattaba hannu akan kwandila da labin din dake da matsugini a Sudu har ƙarshen kakan shekara ta 2020-2021. Aje dai na tare da Mekele Kenemani, amma saboda dalilin nahiyar Tigray, labin din ba ta takale da a cikin Premier League din Ethiopia a wannan campaign na bana. Yan sanda sun kama wani dan wasan baya na Edwana FC a bisa zargin da ake masa na buge wani yan sanda da motarsa wadda ya mutu halahira. Adams Farouk an kame shi ne a Damaya Hinkuru bayan ya buge jami'in yan sandar da motarsa. Dan wasan na baya a yanzu haka yana hannun yan sanda, kuma an caje shi da buge mutum da mota ya kuma arci. Wannan hadari da ya faru ne a Osushiano kakan hanyar Brekum. Da karfi da yaji aka matsantawa tsohon dan wasan Chelsea, kuma dan wasan kasar Ghana Michael Essien, wadda ya share goyin bayan da yake nuna wa masu ra'ayin madigo da kuma ludai a nan kasar Ghana. Tsohon dan wasan na AC Milan da Real Madrid dai wato ya sha suka da caccaka bayan da ya fito fili, yana nuna goyin bayansa ga wannan ta'ada a nan kasar. Gabanin dai haka sai da waɗansu shahararrun mutane a faɗin duniya da suka haɗa da Idris Elba da Naomi Campbell suka haɗe da wasu tauraron guda 67 sun ka bayyana goyin bayan nasu ga wannan tabiya a nan Ghana. ACN dai ya saura ba shi da zaɓi illa ya goge ra'ayin nasa akan Twitter. Mai tsaron gidan Asante Kotoko Razaka Abalora shi ne aka zaɓa ɗan wasa da ya fi kowa haskawa a karawa tsakanin House of Oak da Asante Kotoko. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Redwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuma da lagai da Redwan Mukhtar Abbas. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karon a takaice.
Masana kimiyya suna gargadin cewa wani nau'in coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama mutanen da ke murmurewa daga cutar coronavirus. Nau'in da ake kira P1 ya yaɗu zuwa sama da ƙasashe 20 tun lokacin da aka fara gano shi a watan Nuwamba bara a yankin Amazonia na birnin Manaus. Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantin labarai na Reuters ya ce akalla mutane 2 da aka kashe a garin Mandalay, gari na 2 mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum 1 a babban birnin Yangon. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin Myanmar 2 kishiyoyin juna, kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba.
Da masu sauraro, baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya kai ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri, da na shirya na kuma gabatar daga dan Washington da ke sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.